assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a, kamar yadda jama'ar da kuma kungiyoyi suke zargi, shine sukan tara Fulani makiyaya su tafi da su, su kulle, su nemi da sai ƴan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa ruga suke bin su, su kamo su, su kulla musu wani laifin kowane iri ne, duk don dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli, kuɗi mai tsoka. Har ma wani suna ƴan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na Fulani makiyaya, wato arrest for bail a Turanci, wato a Hausance kuma kamu don kuɗin beli. A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro labarinsu a yau, waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan 20 a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har 7 domin kawai su kwato ‘yan uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba, har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da zamu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi. Wai an same su da adda, aka nemi kuɗin beli 200,000 da suka bayar, aka ce su sake kawo wani kuɗin 800,000, ya zamo miliyan 1 kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye, sai aka ce ana tuhumar ‘yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu, aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin ‘yan uwan waɗannan Fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru.
Assalamu alaikum. Na farko suna Yusuf Bature, ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna.
To ku zaki mana bayani yaya aka kama waɗannan ‘yan uwan naka?
To mu dai abin da muka so ne, an zo an kama su a masallaci, an ce an kama su da adda da wuka.
Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma, a ina ne, wani masallaci ne, a wani gari ne aka kama?
Masallaci a Akwanya, a Kogi State, Odon Local Government. So da aka kama su kuma aka kama su adda, sai aka ce mana ai an kama su da wuka da adda, amma an nemi mu kawo 200,000 mu bayar su.
Dukan ku dai ko Fulani ne aka kama masu kiwon shanu ko?
To shikenan, sai muka dauki kudi muka ba wani aka da ya kama wani inda kira shi barista Ali. Sai muka shigo, ya je ya same su, ya kokari ya karba mutanen nan. To daga baya sai aka ce mu ai sai mu kawo 800,000. Sai muka ce ah, to 800,000 nan na menene, wani laifi suka yi?
Wato su waɗanda suka kama sun ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane?
Su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su 800,000 su sake mana ɗan uwa. Hai muka ce to lalle mu ba za mu iya mu ba da 800,000 a kan ne. To sai suka dawo kuma aka zo aka tafi da su Abuja. Babu abin da muke jiwa, suke cewa akwai wata faɗa wanda aka yi a Nimbo. An kama wani yaro ya yi satin saniya, kuma aka ce aiki yaro ya kira sunansu. Sai muka ce to tunda su yaro ya kira sunansu, me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari, me yasa ba a gabatar da su gaban kotu? An je ajiye su a Turzi har yanzu maganar da nake yi maka nan wata 8 ba a yi komai ba. Kuma da taimakon ɗan sanda muka zo muka yi bincike gabaki ɗaya, ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba.
Wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su? Waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su?
Su mutanen da suke aiki a officer staff su suka zo suka kama su. Muka zo muka ɗauki wani lauya ana kira shi Sahabi, suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi, muka yi daga baya dai lauya yanzu ya ɓoye in muka kira shi baya cikawa. To shi ne abu ya bamu, akwai wani ɗan sanda shi ma haka ɗin dai suka dunga cima mu kuɗi. Magana da nake gaya maka nan, banda kuɗin da muke ɗauka muke ba su, mun kashe sama da miliyan 9.
A kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗe?
Mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su, har su ce gobe mu dawo, jibi mu dawo, haka ɗin dai suka dunga cima mu kuɗi.
To ai kuma ya nuna ya za ku yi, wato ma'ana kukan ba da kuɗi ne ga tunanin watakila in kuka ba da na goro za a sako ‘yan uwan naku?
To suke ce mu kawo na goro. Su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro, za su samu wannan, za su samu wannan. Haka ɗin dai kawai suka dunga cimma na dukiya, ba mu gane komai ba. To ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutum ya gama binciken sa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a kun suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi ɗan sanda ya ji tsare mutum ya kai shi a prison ya ajiye shi ba maganar kotu ba maganar komai kaga wannan ai zalunci ne
ya kuna a Abuja shin kun san a ina ne su ƴan uwan naku suke aje
yanzu maganar da yake maka na suna a prison ku je prison
shin tun da aka kama su tsawon wata 8 din nan kun samu ganin su ko magana da su
eh na ne ga na same su a prison na yi magana da su
ma'ana wani hali suke ciki
to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka ganshi kawai bai mutu ba shikenan ka gode ma Allah
ko dai shi ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan mutayen uwan naku da waye menene sunayen su
babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna
wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan ƴan uwan naku me ɗabi'un su tsakani da Allah ke ne ka sani game da su
to ni ina tabbatar maka wannan yaya na Sule ko zagin mutum bai taɓa yi ba kuma duk gidan mu ba wanda bai san halin shi ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya san halin shi ba mutum mai neman fitina ba ne to mutanen nan mu ba mu san komai ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwan mu da wani abun nan an zo an dauke su dai ana yi siyasa da rayuwar su amma
to ce shi da zaka bayar da cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suke ta karɓan kuɗaɗe a wajen ku
eh to kafin mu Fulani tunda ba mu yi karanta ba mutum in muka dauki mutum muka saki a gaba zai ke mu lalle lalle ku kawo kaza za a je mutane za a fito da su to kai Fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda yake maka zai fito da dan uwanka to ai kaga zaka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna ci mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da mun kira su auya ba su daga
wato kudin kuke zuwa misali dama kuna da kudi a jini ko sai kun sai da shanu kafin
sai mun sai da shanu in ba muka sai da shanu mu ba mu da wani sana'a mun ba saniya ba
amma na gaga wasu kamar takardun cike kuɗi na banki shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen mako wanda kuka tura ta banki kin
to kika takardun nan da kike gani nan duk mutanen wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kuɗin nan da suka canye kuɗi sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kawo mu ne bayin Allah wanda yake tsoron Allah ya je binciken maganar nan gabaki da maganar nan ba gurin da aka kai su a kan su kotu an yi an je an ajiye su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba police ya ajiye mutum har wata 8 bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba
ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an yan sanda su ne
to mu abin da muke so in dai suna ce ai dan uwan mu su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani
a zuna ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku dauki wani sahihin lawaya ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba
eh haka ne in Allah ya yarda akwai lawan da muka dauka yanzu muna so ya dauko maganar nan kuma a bincika maganar nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiyar nan da aka yi wata 8 kaga wannan aikin mutunci ne aka yi musu ba su da laifi an zo an kama su an tsare su ba su yi wani laifi ba su yi komai ba amma kira da nake yi ina roƙon gwamnati Jalal Muhammadu Buhari tunda ya ce gwamnati na adalci ne a yi bincike tsakani da Allah mu ba mu so zalunci ko dan uwan mu ne in yayi laifi to ba wanda ya fi doka a Najeriya amma a dauki mutum wanda bai yi laifi ba a je a dinga musu wulakanci a ci miki dukiya don ana ganin mu Fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba
Mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya, a kasance lafiya.